أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon kira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake bamu muke haɗuwa a wannan masallaci mai albarka, masallaci na tunawa da babanmu Alhaji Muhammad Baba Tando. Mun kira shi masallacin Alhaji Musa mai gandu marigayi duka. Muna roƙon Allah ya ji kansu da rahma, inda muke haɗuwa don ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka, Muktasar Zadul Ma'ad, da babban malami Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab alaihi rahmatullah, wanda a cikinsa muke karanta al'amuran addininmu da rayuwa. Idan ba mu manta ba, darasinmu ya shiga cikin bayani kan yakukunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda har karatunmu ya kai mu zuwa ga Fathu Makka, wanda mun yi karatu a ciki ganin cewa malam shi ne asalin littafin Muktasar. Bai faɗi komai game da yaƙin ba, illa kawai ya bayyana mana cewa yaƙi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaga darajar addininsa da shi, ya kuma cikawa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama alƙawari na Fathu Makka da ya yi masa, na cewa inna fatahna laka fathan mubina. Daga nan sai ya cika sai ya so mu kwararo darussan da aka ɗauka a cikin wannan yaƙi na Fathu Makka. Sai muka ga cewa ba zai yi mu fahimci waɗannan darussa ba har sai idan mun koma tarihin Fathu Makka mun karanta shi. Da muka fara karanta shi a darasin da muka yi na farko kafin satin da ya wuce da ba mu samu zuwa ba. To bayan nan mun tsaya akan wata gaba da za mu ci gaba don mu samu mu kammala wannan tarihin, mu zo mu shiga cikin waɗannan darussa da muke fatan Allah ya ba mu ikon kammala su kafin Ramadan. A gabanmu Ramadan bai wuce sati uku ba. Muna roƙon Allah ya ba mu rai da lafiya, ya kuma sa muna cikin waɗanda za su ga watan Ramadan. In ba mu manta ba, karatunmu na wancan sati mun ɗauko ƙissar yadda aka yi Fathu Makka, da yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi shirin fitowa, da yadda ya fito, da yadda Hatib bin Abi Balta'a ya aika da saƙo, Annabi ya aika aka ƙwato wannan saƙon a wajen wata mata, da yadda Abu Sufyan ya zo, da yadda Abbas bin Abdul Muttalib shi ma ya zo, da yadda tafiyar ta kai ga har an kai gaɓar shiga Makka. A gaɓar shiga Makka karatunmu ya tsaya a wancan satin. Saboda haka karatu ne da har yanzu za mu ci gaba da shi a littafin tarihi, ba a littafinmu na Muktasar ba, don babu wannan karatu a ciki. to za ka in kana ta budewa ba abin da zaka gani a ciki karatun ya fita daga littafi don yin wata matashiya da za ta maida mu littafi to a cikin wannan tafiya an je wani waje da ake ce masa wadi gutuwa wanda a wannan wajen ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wata dabara na raba runduna zuwa kashi uku rundunar Khalid bin Walid da rundunar Zubair bin al-Awwam da rundunar Abu Ubaidata Amir bin Jarrah shi Khalid bin Walid annabi sallallahu alaihi wasallam ce yanzu zamu shiga Makka ina so ka bi ta hanya mafi tudu inda talan ne zaka shigo ka bullo ta wajen dutsen As-Safa kai kuma Zubair bin al-Awwam ka bi hanya ta gangara inda za ta biyo da kai har wajen inda ake ce masa Kida a nan za ka kafa tutarka ka jira ni har sai na zo na same ka a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar ka bar wajen idan ka shiga cikin garin Makka ka isa wajen da ake ce masa Kida to ka dasa tutarka a wani waje da ake ce masa Hajul kar ka bar wajen sai na zo inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai tafi da kafa waɗannan rundunar duka suna da ababen hawa suna da dawaki wasu suna da raƙuma da ya raba su wasu suna da kayan yaƙi su Abu Ubaida kuma sun sai ya jagoranci masu rauni waɗanda suka taho da kafa kuma ba su da makamai kuma ba su da yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ruja su kana gaba ni zan biyo ku ina baya ma'ana tawagar akwai annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki amma wanda aka ba wa tutar ragamar shiga Makka da kafa shine Abu Ubaida to wannan haka aka shiga garin Makka aka soma tafiya su Khalid bin al-Walid suka bi hanyar da aka sa su su bi kuma hanya ce wanda akwai manya-manyan Qurayshawa masu kin musulunci akwai wasu mutane guda biyu sai ana ce masa Kurz bin Jabir al-Fihri da Qunayz bin Khalid bin Rabi'a su waɗannan da Khalid bin Walid ya ja su sai suka sulale suka bi wata hanya suna ganin cewa ba lallai sai sun bi hanyar da annabi ya ce Khalid bin Walid ya bi da su ba su ai sun san garin Makka za su iya bi ta wasu hanyoyi su isa dutsen Safa da wuri ba tare da sun sha wahala wannan zamewa da suka yi wasu daga cikin Qurayshawa sun haɗu da su sun kashe su saboda haka ba su isa cikin garin Makka da Khalid bin Walid ba kuma lokacin da Khalid bin Walid ya ɗau hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa duk wanda suka tare ku daga cikin kafiran Qurayshawa to ku afka musu kar ku ba su su cin muku ku yi iya kokarin ku ga cewa kun kare kanku to a lokacin sun samu tirjiya sun samu wato afkawa daga Qurayshawan Makka da dama wanda sun so su hana su zuwa ɗakin Allah to sun yi gwagwarmaya sosai har aka kashe mutum kusan goma a rundunar Khalid bin Walid wasu suka ce goma sha biyu su kuma su Khalid sun kashe mushrikai da dama su ma a rundunar Zubair bin al-Awwam ba a samu wani tirjiya na yaƙi ba haka suka rinka tafiya har suka isa wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kun je wajen ku kafa tutar musulunci ku jira ni Abu Ubaida shi ma haka suka ja rundunarsu har suka isa suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sun iso garin Makka sun shiga garin Makka annabi sallallahu alaihi wasallam sai tashi cikin al-muhajiruna wal-ansar lokacin da aka shiga garin Makka aka shiga cikin ɗakin Ka'aba ya tinkari Hajarul Aswad ya sumbanci Hajarul Aswad kuma yayi dawafi a hannunsa akwai takobi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a lokacin a cikin Ka'aba da ke wayenta akwai gumaka kusan 360 annabi sallallahu alaihi wasallama ya rinka tare su da wannan takobin yana cewa ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa yana haka yana rusa waɗannan gumaka yana haka yana rusa waɗannan gumaka suna faduwa Quraishawa suna kallo sun san cewa lallai lokaci yayi wanda musulunci zai karfe garin Makka annabi sallallahu alaihi wasallama zai dawo garin sa babu wani abu da ke cikin zukatansu sai furgici da tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana yin wannan tawafin akan dabbarsa wanda malamai suka ce wannan yana nuna halaccin yin tawafi akan abun hawa ba laifi bane dan ka hau abun hawa shi yasa a da zaka ga lokacin da wurin tawafi yake da wahala akwai mutane zarata waɗanda suke iya ɗaukan mutane a ka suna yin tawafi da su wanda suka yi tawafi shekaru baya can sun ga irin wannan shekaru kusan 40 baya kafin daga baya hukuma ta gyara wajen ta fadada shi zama ba a buƙatar masu irin wannan ɗaukan mutanen har ma in ya zamanto mutum akwai gajiyawa a tattare da shi ba zai iya tawafi ba to akan kawo irin keken guragu da zai hau a riƙa tura shi hukumar haramain sun tanadi waɗannan kekuna kyauta ake karɓa a hau in kana da dattijo ko kana da mara lafiya da makamantan wannan har yanzu kuma ana gudanar da wannan ala kulli hal wannan tawafi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi shi yana ɗauke da ihrami na umra ko hajji ba tunda dama ya zo ne fatu Makka sai ta kaita a yin tawafi bai kuma yi sa'ayi baina safa wal marwa ba to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama wannan tawafi sai ya kira Usman ibn Talha waɗanda su ne suke rike da ki na ɗakin Ka'aba tun a zamanin jahiliya su suke rike da ki na ɗakin Ka'aba shi wannan ki alama ce ta daraja da sarauta ba haka kawai ake ɗauka a ba mutum ba a jahiliyan ma su gidansu an yadda gida ne mai tsafta an yadda gida ne da bai yi hargowa irin ta jahiliya ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kawo kin ɗakin Ka'aba ya garzaya gida ya kawo ki ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama fa umfa umira biha fa futihat fa dakhala yazo yace ya kawo annabi annabi yace bude ɗakin Ka'aba aka bude ya shiga yayin da ya shiga ya ga hotunan gumaka da hotunan wasu annabawa aka ce akwai annabi Ibrahim da annabi Isma'il sun yi hoton gumakansu kuma sun ajiye su a jikin wani gunki kamar suna bautan gumaka sai annabi ya kalle su ya ce la'ana Allahu al-yahud Allah ya la'anci yahud wa la'ana man sana'a hadhihi suwar kuma Allah ya la'anci wanda ya yi waɗannan surori ya ce wallahi mastaqahuma mastaqsama bihima ya ce annabi Ibrahim da annabi Isma'il ba su yi bautan gumaka ba ba su yi rantsuwa da waɗannan gumaka ba saboda haka ya rusa waɗannan gumakan ga baki ɗaya sannan ya fito a kafin ya fito sai ya jawo ƙofar Ka'aba ya rufe sai ya zama a cikin Ka'aban ba su da yawa akwai Ali bin Abi Talib akwai Usama akwai Bilal duk suna ciki annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya matsa fetin kofa yayi wasu salloli a cikin Ka'aba na gode wa Allah subhanahu wataala da ya bashi dama har ya kai wannan lokaci kuma ya buɗe wannan ɗaki nashi mai albarka to bayan yayi wannan sallolin yayi kabarbari da suke nuna izza da ɗaukaka yayi kalmar la ilaha illallah yayi dai wasu abubuwa da suke nuna farin ciki da kuma izza na dawowar ta Makka na kuma dawowar dakin Ka'aba a hannun musulmai to sai ya bude wannan kofa bayan ya bude Quraishawa kuma suna waje sun yi sahu-sahu suna jiran ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai musu yanzu yanzu dai ga Ka'aba ta dawo hannunsa Makka ta dawo hannunsa ya karbi kin na Ka'aba ya shiga yayi wasu abubuwa da basu ma san meye ba a lokacin tunda ba su da musulunci a hannunsu basu ma san me aka yi ba to yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai tsaya a kofar Ka'aba yana kallon su فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده النبي يفعل ومن دينون إزادة أو ككع يتكريت الله سبحانه وتعالى يقوم شيء الله مأوكك سلكياتك القوار سليتي متى إنا فتحنا لك فتحا مبينا muka tuna lokacin da muka yi sulhul hudaybiya ai quraishawa sun hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa makka sayyidina umar ya tashi yace ba akan addinin kwarai muke bane ya rasulullah su din ba a kata suke bane ya rasulullah yace duk haka yace dan me zamu karbi kaskanci akan izza ba Allah ya mana alƙawarin shiga makka bane ya rasulullah dan me zamu koma Annabi yana kallon sa yana mamaki yace Allah ya mana alƙawari amma bai ayyana mana lokaci ba wala Allah ba yanzu bane sayyidina Umar dai bai gamsu ba ransa a bace yaje wajen sayyidina Abubakar ya gaya masa sayyidina Abubakar ma ya bashi amsa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya dai ya samu nutsuwa sannan ya gamsu da hukuncin da Annabi yayi aka koma shi da kansa yake cewa sai da na kirkiri wasu nafin filu da ibadu don neman istighfari a wajen Allah irin tsaurin idan da nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana wannan alƙawarin ya tika bayan shekara biyu wa nasara abda Allah ya daga nasara ya yi nasara wa bawansa shine annabi sallallahu alaihi wasallam وهزم الاحزاب وحده الله ده كان سنه يرغز رندنن قريشاوا sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wata dukiya duk wani jini duk wani abu da yake haƙƙi ne na musulmai ko wani mulki na ƙasa to ku sani cewa fa huwa tahta qadamayya hadai yanzu yana ƙarƙashin ƙafafuna na ɗauke su na riƙe su na zamani ne shugaba ni ne mai ba da oda ni ne mai cewa a yi ni ne mai cewa a bai kenan Makka ta dawo hannun musulmai ya ce illa sadanatul bait wa siqayatul hajj ya ce sai dai lura da ɗakin Ka'aba da kuma lura da shayar da alhazai shi ma wannan wani mukami ne na musamman a lokacin jahiliya suwaye ke rike da Ka'aba su ne al'ummar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi ya karbi kin Ka'aba a hannunsa sai kuma masu siqayatul hajj sannan yayi bayanin cewa qatlul khata shibul amd as-sawt wal asa fihi diyat mughallaza 100 min al-ibil 40 minha fi butunha awladuha annabi yayi wasu bayanai na wasu hukunce da ya shafi wanda ya kashe wani a bisa kuskure da wanda ya kashe wani a bisa ganganci da irin diyat da za a bayar sai ya ce ya ma'ashara quraish ya ku taron Qurayshawa إن الله قد أذهب عنكم نقوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب يتي ياكو قريشاوا سني شوا دغا يوم حيانيان جاهلية da girma ma iyaye da bauta ma iyaye da kakanni duk ta rushe yanzu sani cewa addinin musulunci ya zo kuma mutane gabaki ɗayan su ƴaƴan annabi adam ne kuma annabi adam daga ƙasa yake kenan yana nuna musu kenan ba wanda yafi wani sai karanta musu fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير me hikimar karanta musu wannan aya saboda kowa ya sani cewa yanzu ba maganan wani ya kuwa ne ba maganan ku kabila kaza ne kun fituwa ne a ba maganan waɗannan bayi ne waɗannan entertainment ne a gabaki ɗayanku ƴaƴan Adam ne kuma Adam din daga ƙasa yake wanda yafi wani a wajen Allah wanda yafi tsoron Allah kawai yanzu musulunci zamu yi musulunci kuma ba ruwansa da kabila ba ruwansa da yare ba ruwansa da launi shi yasa wata rana wani daga cikin sahabbai ya kalli Bilal ya wulakanta shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Bilal إن فيك لجاهلية وإنك امرؤ فيك جاهلية يجي كاي متين ne wanda har yanzu urkushin jahiliya yana tare da kai baka san cewa musulunci ba ruwansa da launi ba yasa akwai wasu da suka musulunta a kasar nan babu abin da yasa suka musulunta sai da suka binciki musulunci cewa yau da za su musulunta su shigo masallaci akwai wani wuri da aka ware nasu na bakin musulmai ko kuma a'a duk ɗaya suka zama sai aka ce masa ai ba wani wuri kana musulunci yanzu ka shiga masallaci ko ina za ka tsaya ka yi sallah yake har kusa da liman yake kwarai kuwa yake a lalle wannan addini da gaske ake yi saboda shi ya sani cewa a coci baka isa ba ne don ka shiga coka kirista ka zama kirista yanzu ka je ka shiga gaba kusa da fasto sai komi da lewanka a kiristanci akwai matsayinka a coci akwai matsayin talaka a coci akwai matsayin mara kima a coci amma banda musulunci musulunci bai ba da wani wuri a masallaci na wane ba ne na kowa ne duk wanda ya riga zuwa shi kenan gurinsa ne to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu wannan to yayin da ya gaya musu wannan suka tsaya suka yi shiru suna mamaki su har yanzu ba su fahimci ba suna tunanin annabi zai musu irin abin da suka mata na mugunta da kisa da ha'in da zalunci da korar waɗanda suka musulunta da azabtar da su kuma ka duba a tarihin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama sun shiga wani yanayi mai tsanani a makka wa zulzilu hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya musulunta ko duk wanda yake riƙe da musulunci sai fa an jarabce shi sai Allah ya bamu labarin annabi da sahabbansa yadda aka jarabce su أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم التي مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله دن آبر وهلع الذي يتيه سؤالا إن نصر الله قريب وديها قريب نصرا من تنازوع إن تني ولمن تزوع to Qurayshawa suna jin tsoron me zai biyo baya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya sake kallon su yace ya ma'asharul Quraysh ma tarawna anni fa'ilun bikum al'an me kuke tsammanin zan muku yanzu a lokacin suka tuno halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce khairan suka ce mu ai baba zaten zaka mana wani abu sai alheri domin kai akun karim wabnu akun karim domin kai dan uwa ne mai karamci kuma iyayenka ma iyaye ne masu karamci wanda ya fito daga wannan tsatso baya rama mugunta da mugunta saboda haka ba ma tsammanin wani abu daga gare ka illa khairan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inni aqulu lakum kama qala yusuf li ikhwatihi fa abinda zan muku sai abinda annabi yusuf yawa ƴan uwansa lokacin da ƴan uwansa suka jefa shi a rijiya dan su kashe shi su huta daga sonsa da mahaifinsa yake yi Allah bai yi ya mutu ba aka ciro shi daga rijiya har ya zama shugaba a Misra suka je sayan abinci yayi dabarar daukan dan uwansa Bunyamin daga ƙarshe da yace su je su zo da mahaifinsu daga ƙarshe suka gane shi ne Yusuf gashi ya zama sarki gashi bai manta abin da suka masa ba amma da ya gansu sai ya ce musu me la tasriba alaikum alyawm ba ku da wani laifi ba ku da wani abu da zan iya muku na rama muguntar da kuka mun da mugunta kuma a lokacin suka ce laqad asaraka allahu alayhi mu mun yadda yanzu kam Allah ya fifita ka akan mu to wannan nadama ba a son ta an fi son ka yi nadama ka sallama a duk lokacin da wani kaga ya fi ka ka yadda ya fi ka a lokacin da kaga ya fi ka ka yadda ya fi ka ka ce laqad asaraka allahu alayhi hakika Allah ya daga ka a kaina saboda haka me kake so ma me kake so a yi dan tafiya ta zama cikin sauki ni in amfana da kai kai ka amfana da ni don ko ka ki ko ka so haka Allah ya tsara rayuwa wa faddalna ba'dakum ala ba'd mu ne ba mu yarda da wannan ba mu ne muke ganin dole mu zama daya ko wani ya fi wani alhali ba haka rayuwa take ba to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace izhabu wa antum tulqa ku je an kyale ku ku je an yafe mu wannan al'amari ya ba su mamaki wannan al'amari ya sa sun jinjina wa annabi sallallahu alaihi wasallama sun yadda cewa lallai huwa rasulullah wa qad ba'athahu allah bi makarimil akhlaq Allah ya aiko shi da kyawawan dabi'i daga nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga Ka'aba ya zauna a waje ga sahabbai suna kewaye da shi sai sayyidina Ali radiyallahu anhu yake cewa kuma kin wannan Ka'aban da ya karba yana hannunsa sai sayyidina Ali radiyallahu anhu yace ya rasulullah ijma'a lana الحجاب مع السقايا صلى الله عليك يا رسول الله وفي رواية أن الذي قال ذلك هو العباس يتي يا رسول الله كفام وتداما تكلا لكن كعبة كما كبرمنا شاير وأهن مدومي شاير وداما a hannun Quraishawa suke dangin annabi sallallahu alaihi wasallama shugabanta shine al-Abbas bin Abdul Muttalib har ma lokacin da aka yi haji hajjatul wada' yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su dama su dawo makka ba sai sun yi kwanan mina ba dan ya zo ya shayar da al-hazai ruwa da ake shayar da wannan shayar da alhazan kusan al'ada ce ta jahiliya tun wancan lokaci har musulunci ya zo ya dora a kai har kuma yanzu ana yi idan ka je hajji za ka ga masu hali suna kokarin tana da ruwa dan shayar da mahajjata saboda wahalan aikin haji. Aikin haji ba sauki bane. Kisa an zaka je aikin haji ka ji cewa Allah ya maka arzikin da zaka haji. To kai kokari ka saba da irin training da ake yi da jogging da sauransu. Domin aiki ne na jinjiki, aiki ne na wahala. Duk da cewa hukumar Saudiya tana iya kokarin ta wajen ta ga abin yayi sauki. Kullun ana kokarin al'amura su sauki. Wa annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Ali ya nemi a bashi hijaba, ma'ana a bashi kin Ka'aba. Domin a wannan lokacin masu kin mun faɗa cewa su ne su Uthman bin Talha. Shi annabi ya karɓi shi a hannunsa. Sayyidina Ali ya ce to a basu su dangin annabi sallallahu alaihi wasallama ke nan. A haɗa musu lura da Ka'aba da kuma shayar da alhazai. Annabi bai ce wa sayyidina Ali komai ba. A wani ruwayan Al-Abbas bai ce masa komai ba a wannan bukata da ya nema. Sai ya ce a kira masa Uthman bin Talha. Wanda ya karɓi kin a hannunsa. Da aka kira shi ana kiransa sai ya ce ga kinka na Ka'aba. Ma'ana ga kin Ka'aba da yake hannunku kin a jahiliya. Sai ya ce masa ne al-yawmu yawmu birrin wa wafa'a. Yau ranar alkhairi ne da kuma cika alkawari. A wani riwayar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa khuzuha khalidatan talida la yanzi'uha minkum illa zalim. Ku karɓi wannan ki zai dawwama a hannunku a zuri'arku ba mai kwace shi daga hannunku sai azzalimi. Yace ya Uthman inna Allah sta'amanakum ala baitihi. Allah ya yadda da ku a ku zama aminan lura da ɗakinsa tun jahiliya tun ba addini. Don haka ga kinan na ba ku ku ci gaba da kiyaye ɗakin Allah. Kuma duk arzikin da zai zo muku na fifiti daga wasu in suka zo aikin hajji suka ba ku fa kulu mimma yasri ilaykum min hadha albayt bil ma'ruf. Ku ci daga arzikin da zai zo muku na wannan ɗaki da kuke lura da shi. Domin a wancan lokacin mutanen Makka idan an zo aikin haji ne fa suke samun arziki daga wanda suka zo hajji. Har a zamanin baya-baya zamanin mu ma da aka zo lokacin sarzauna Najeriya za su tafi aikin hajji mutanen Makka murna suke in aka ce al'azan Najeriya sun sauka saboda alkhairi da suke samu da arziki. Amma da ke ba mu da shugabanni na gari sai da al'amari ya lalace ma muka zama almajirai. Muka zama yanzu can muke zuwa muna ya da zango ana koro mu. Su kuma da Allah ya musu shugabanni na gari ka duba yanda suka zama yanzu. Najeriya tana da jirage Saudi ba ta da ko jirgi ɗaya a wancan lokaci. Amma yanzu ka je airport a Saudiya za ka ɗauka a tasha kake. Yanda kake ganin motoci haka za ka jirage. To ka je kuma airport na Najeriya yanzu ba ta da jirgi ko ɗaya. Ko ɗaya babu Najeriyan Airways da za ka yana zirga-zirga ko ta cikin gida ne balle ya kai ka hajji. Saboda ni saboda shugabannin ni azzalumai ne. Kuma kullum a cewa ake za a gyara za a gyara kowa ya zo zai ce muku zai gyara. Har zuwa wannan lokacin da an gama cinye arzikin gwamnati an zo kuma ana kwakwalan na talakawa. Yanzu wannan zamani zamanin kwace kudin talakai. Ko ta wace hanya sai an cuce ka kuma ba za a koshi ba. Ita duniya ba a koshi. Da masu tara ta sun san meye duniya wallahi da ba su wahalar da kansu ba. Domin ba a koshi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan adam da ka gan shi haka Allah yayi shi da san tari da san ya ga ya tara kuɗi ya tara dukiya ya tara duniya. Alhaqum takasur hatta zurtumul maqabir. Haka Allah yake tari ya shagaltar da
kai dai ka tara kaza ka tara kaza to shi yasa mu a Najeriya shi duk wanda haukan karagar mulki to kudin kasa ya zama nashi sai yanda yayi dashi shi yasa kullun jiya a yau wani lokaci jiyan ma ta fi yau Allah ya tsawata saboda haka ya gaya musu cewa duk arzikin da zai zo muku dan kare ɗakin Ka'aba ku ci arziki ne ya zo muku daga Allah daga nan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa Bilal hau kan Ka'aba ka kira sallah lokacin Quraishawa manya-manya suna nan su Abu Sufyan suna wajen su Itab bin Asif suna wajen su Harith bin Hisham suna zaune a filin Ka'aba sun yi tsuru-tsuru suna kallo a lokacin Itab yake cewa akramallahu asidan Allah ya kuna sami'a hadha lokacin da ya ji Bilal na kwara kiran sallah sai ce Allah ya so babansa Asid ya riga ya an kashe shi a yakin Badar bai halarci fathu Makka ba yace murna wai babansa ya mutu bai ji wannan ba don da bakin ciki ma zai kashe shi saboda bakin cikin yau wai a Ka'aba ne ake kiran sallah sai yake murnan cewa babansa bai mutu ba bai ji wannan ba yake dan da yana raye fa yasma'u minhu ma yaghizuhu da zai ji abin da zai bakanta masa rai shi kuma Harith ibn Hisham yace amma wallahi law a'lamu annahu haqqun lattaba'tuhu yace wallahi da na san wannan addinin gaske ne da na bi shi Abu Sufyan kuma sai ce a ni kan ba abin da zan ci dan me dan ya san addinin gaske ne suna wannan maganganun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gangaro cikin su sai ce na ji duk abin da kuka faɗa kuma wannan abin da suka faɗan ba wanda ya bar gun balle a ce ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita musu abin da suka faɗa yace kai ba ka ce kaza ba kai ba kaza kace ba kai ba kaza kace ba suna jin wannan sai suka ce wallahi nashhadu annaka rasulullah wallahi mun yadda kai annabi saboda me suka ce wallahi man tala ala hadha ahad kana ma'ana yace ba wanda ya ji abin da muka faɗa sai mu dinnan kuma ba wanda ya bar nan balle mu ce ya gaya maka saboda haka aka gama kiran sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi a wannan ranar ne bayan an yi wannan sallar kuma ya shiga gidan Ummu Hani binti Abi Talib ƴar uwar Ali bin Abi Talib anan yayi wanka yayi sallah raka'a takwas wannan sallar wasu suke cewa salatul duha wasu malamai suka ce a'a salatul fatih ce ma'ana sallar murnar Allah ya buɗe masa Makka ne gabaki ɗaya kuma ya gaya wa Ummu Hani dama lokacin da suka shigo duk wanda ya shiga gidanki mun ba shi kariya ba abinda za a masa a lokacin ne sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ga wasu mutane waɗanda suka cutar da su lokacin farko-farkon musulunci suna ganin sayyidina Ali suka garzaya gidan Ummu Hani a guje don sun san abin ba zai musu kyau ba suna shiga sai ta rufe kofa sayyidina Ali ya ce wallahi zan tare kawunansu sai ta ce na faro ki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bani kariyar duk wanda ya shiga gidana kuma ya bani saboda haka kai hakuri sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce haka yake to a haka dole ya hakura su sahabbai duk abin da suke so da annabi ya ba da oda za su yi hakuri ba matar da ta ɗauki saƙon Hafiz da yake gaya wa Quraishawa labarin zuwan annabi Makka da annabi ya aika sayyidina Ali suka kawo saƙon da aka kamo matar mai sayyidina Umar yace da'ani adribu unqaha a ba ita ba kai shi Hafiz din da kansa da zakon yazo annabi sayyidina Umar yace ya rasulullah barni in sare kansa ai wannan munafiki ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake kyale shi ya je Badar yace ai Allah ya ga ƴan Badar wanda ba su mutu a can ba yace ku je ku yi duk abin da kuka ga dama a rayuwa na gafarta muku yace ya za ka yi da wanda Allah ya gafarta masa haka ya hakura kuma irin waɗannan abubuwa sun faru da sahabbai da dama da wasu kafirai da wasu munafukai su buƙaci a ba su dama su tare kawunansu annabi ya ce ku ƙyale su an yi zamanin munafukai su Ubay bin Salul da sauransu wanda sahabbai manya suka buƙaci a tare su annabi ya ce ku ƙyale su yanzu muna lallashin mutane su shiga musulunci kuma a ji cewa muna kashe wasu da suka shigo ai wanda muke lallashin ba za su shigo ba ku bar mu da munafukan mun san su mun musu nan ba mun san me za mu tattauna suna nan mun san me za mu tattauna ba sa nan daga nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da izinin kashe wasu mutane guda tara wanda sun aikata manya-manyan laifuffuka waɗannan mutane su ne Abdul Uzza bin Khatal da Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh da Ikrima bin Abi Jahal da Harith bin Nufail bin Wahab da Muqayyis bin Sababa da Hubar bin Al-Aswad da Qainatan kanata ibn Khatal waɗannan wasu mata ne waɗanda suke rera wasu waƙoƙi da suke zagin annabi sallallahu alaihi wa sallam a wancan lokaci kana ta tughanniyani bi hajwin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa sara maulatun li ba'di bani abdul muttalib saran ita ce matar da ta tafi da wannan saƙon da wannan mutumin ya bata shine Hatib saƙon da Hatib ya bata ta gaya wa mutanen Makka cewa ga sunan zuwa ala kulli hal wasu malaman sun ce su tara ne wasu sun ce sun kai sun fi tara amma dai wasu ba a cin musu an kashe su ba suka musulunta wasu kuma an cin musu an kashe su saboda annabi ya ba da oda daga cikin su ma akwai Ibn Khatal wanda ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ji annabi ya shigo sai je makale a jikin Ka'aba saboda ya san cewa wuri ne da aka hana yaƙi da kita da sauransu annabi ya ce ko a wajen aka same shi a tare shi kuma a wajen aka same shi a wajen aka tare shi saboda haka waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi su a ranar farko aka kwana washe gari kuma ya zo cikin Ka'aba ya yi wata huduba mai ƙarfi wacce har wani daga cikin mutanen Yaman da ake ce masa Abu Sha da ya ji wannan hudubar ya jinjina ya ce kai ya Rasulullah ka ba da oda a rubuta mun wannan hudubar in je Yaman in karanta wa mutane na ita annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wannan hudubar ya faɗi abubuwa da dama a cikin wannan hudubar ya ce ayyuhan nas inna Allah harrama makka yawma khalaqa as-samawati wal ard ku sani cewa Allah ya haramta yaƙi ko kita a cikin garin Makka tun lokacin da aka yi sama da ƙasa aka yi Makka fa hiya haramun bi hurmati Allah ila yawm al-qiyama Makka kuma ƙasa ce mai hurmi har ranar tashin al-qiyama ba a yadda a yi yaƙi a cikin ta ba فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك فيها دما bai halatta ga duk mutumin da ya imani da Allah ya zubda jini a Makka aw ya'budu biha shajara ko ya tumbuke bishiya a Makka bishiyar da Allah ya tsoro da ita ba bishiya ta gona da mutane suka yi ba fa inna ahadun tarakhasa li italin fa in ahadun rukhisa li italin
لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا معنى ان وني زي زو يتي muku ya zaku ce an hana yaki bayan annabi yayi yaki a makka ku ce masa inna allaha azina li rasulihi wa lam ya'zan lakum ku ce allah ya ba annabin sa izini ku ba a ba ku izinin ba kuma izinin ma da aka bashi wasu ƴan awoyi ne ba wai an bashi bane ai tai har iya karshen rayuwar sa wasu ƴan awoyi ne dan haka wa innama halat li sa'atun min nahar ke wani dan lokaci ne na wuni shine wunin da aka yi fatu makka wa kad adat hurmatuha al-yawm tunda je ta wuce an yi fatu makka yau washe gari haramcin makka ya dawo ka hurmati hadin am kamar yanda jiya take haramu dan haka fal yuballighu shahidul ghaib duk wanda ya zo nan ya ji wannan sakon to ya sanarwa wanda bai ji ba a wani riwaya yace la ya'budu shauka ba a cibge wata bishiya ko wani kaya ciyayi dake cikin makka sai waɗanda aka shuka wala yunaffaru saydu ba a farautar dabban farauta a cikin garin makka wanda yanzu ma ba yanda za a yi maka ga wannan din wala yultaqatu saqitatu ba a tsintuwa a makka illa man arrafaha sai wanda zai yi tijiya dan haka baka ganin abu a ƙasa kace Allah ya bani a makka wala yuqtala qala ba a cizge bishiyoyin ciji قال العباس يا رسول الله الا الاذخر في العباس يا رسول الله تبامو داما مرقه شري اذخر منا امفاني دشي فانه لقينهم وبيوتهم شايتي دومن شي اذخر منا توشي kwalekwale na ruwa dashi da kuma amfanin gidaje ma'ana yin bukka dashi koyi rifi na gida da shi a wancan lokaci sai annabi yake to illal izki mun baka dama izki banda shi wannan huduba da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi abu shah yana wajen yace ya rasulullah ka sa a rubuta mun ita in kai wa al'umma ta in karanta musu ita a yaman annabi sallallahu alaihi wa sallama yace an baka wannan dama lokacin da aka gama wannan hidima makka da yanzu ta dawo ta musulmai sai mutanen madina sune al-ansar da suka taho da annabi sallallahu alaihi wasallam makka aka yi fatu makka ba ya dawo garin sa ba kenan sai tsoro ya kama su cewa kai karfa annabi sallallahu alaihi wasallam yake zai tare a makka yake koma madina wannan abu ya tsorata su sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama suka gaya masa cewa mu fa yanzu ga tsoron da muke Allah madaukakin sarki ya bude makka makka wanda garinka ne kuma kasarka ce nan aka haife ka nan ka rayu anya ba za ka tare a gumba kuwa ka ce ba za ka koma madina ba kuma sun zo sun same shi a kan dutsen safa yana addu'a ya daga hannu yayin da ya gama sai suka gaya masa wannan maganar sai ya ce musu qalu sai suka ce la shay'a ya rasulullah yake ba komai ma'ana tun ji tsoron su fassara masa ko su masa bayani dalla-dalla na abin da ya kawo su sai nace shi kuma da roƙonsu ku dai gaya mun yanda aka yi akwai abin da ya kawo ku faɗi meye damuwarku sai suka gaya masa damuwarsu cewa su suna tsoron ya tare a makka ya ƙi komawa madina duk wanda ya san waye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai taba yadda ya rabu da shi ba ka duba zai bin sabi
kama shi wasu suka yi suka gudo da shi suka sai da shi a matsayin bawa aka kawo shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baki da suke zuwa Makka a lokacin suke zuwa suna komawa suka leka mutanen garin su suka ganki suka gaya wa babansa mun ga danka a wajen Muhammad ya dau ya niki yayin shirin tafiya ya dau guduri ya taho da dukiya mai yawa dan fansan dansa da yazo ya samu dansa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallama da manzon Allah ya gaishe shi yace ga abin da ya kawo ni nazo karban dana zai ka fadi ko nawa kake so zan fanki dana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi yace rike kudin ka amma zan kira danka a bashi zabi in yana son ya bi ka ku koma ya je kyauta na baka shi in kuma ya zabi zama da ni to ba zan wulakanta wanda ya zabi zama da ni ba aka kira zai aka ce gafa babanka yazo zai tafi da kai ka zabi yake ko ka zabi manzon Allah yace ina ai na zabi manzon Allah sai dai yayi hakuri inda hali a rika ziyara amma yanzu kam ya samu wuri manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji abinda al-ansar suka fada sai ce ma'azallah al-mahya mahyakum wal-mamatu mamatukum yace inda kuka rayu anan zan rayu inda kuka mutu anan zan mutu ma'ana kenan bazan rabu da ku ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallama baze kunyatar da waɗanda suka yi masa wannan karamci ba yayin da mutanen Makka suka kore shi kuma yanzu a ce ya dawo cikin su a ba zai yi ba shi yasa in ka je ƙasar Saudiya ka rayu a Madina wani abu ya kai ka Makka da kanka zaka dawo Madina har yanzu kuma yanayin mutanen Makka akwai kaushi yanayin mutanen Madina kuma akwai sassauci akwai karamci Allah ya ba mu ikon zuwa Makka da Madina wanda bai je ba Allah ya kai shi wanda ya je Allah ya maida shi a lokacin zaka ga inda karamci yake aiki lokacin da aka yi fatu Makka musulmai da dama sun zo sun yi ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a har Qurayshawa mutanen Madina mutanen Makka da sauransu duka har waɗanda suka yi masa laifi manya-manya da suka musulunta su Abu Sufyan da matarsa Hindu da sauransu sun zo sun yi ta mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to bayan an yi mubaya'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Makka tsawon kwana 19 a Makka yana jaddada musulunci yana kuma tabbatar da rutar sauran gumaka yana kuma sanar da cewa duk wanda ya san akwai gunki a gidansa ya rusa shi tun ba a zo gidansa an gani ba to wannan hidima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita yayi daga baya ya koma Madina ya ci gaba da yada musulunci da tura runduna da za su je don buɗe wasu ƙauyuka da wasu garuruwa wannan shine a taƙaice fatu Makka an gama buɗe Makka Makka ta zama ta musulmai saura darussan da ke ciki wanda su ne a cikin littafin mu insha Allah ta'ala sati ne zuwa in mun zo za mu ɗau darasin da ke cikin littafi duk mai littafi kuma a lokacin sai ya bi littafinsa sau da ƙafa a yau ba za mu yi darasi ko ɗaya ba sai dai mu san cewa insha Allahu ta'ala wannan kissa da muka ji idan mun zo muna karanta waɗannan darussa za mu riƙa tuno abubuwan da muka ji da kuma inda aka samu wannan fa'ida da malam ya zakulo muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kaiwa sati mai zuwa ya kuma ba mu ikon halarta ya kuma ba mu ikon yi abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana haza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad Thank you.